sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Rikicin yankin Tigray da ke kasar Habasha ya sake muni jiya Juma'a yayin da wani jami'in yankin Amhara ya ce yau Asabar dakarun Amhara za su kaddamar da farmaki kan sojojin Tigray da suka shiga yankin kuma suka karbe ikon garin da ke da wurin tarihi na UNESCO. Sima Truni, shugaban zaman lafiya da tsaro na yankin na Amhara, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Amhara cewa wannan shine lokacin da ƴan kabila Amhara za su murƙushe kungiyar ƴan ta'adda. Kowa ya fito ya kare kansa. A martanin sa, mai magana da yawun sojojin Tigray, Garchu Reda, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa za mu yi muku maraba. Rikicin na barazana ga rugujewar ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a Afirka, inda tana a kashe dabban mutane a yakin watanni tara. Kimanin bakin haure 40 ne ake fargabar sun mutu bayan da kwalakwalan da ke dauke da mutane 50 daga yammacin Sahara zuwa tsibirin Canary na Spain ya nutse, inji wata kungiya mai zaman kanta ta Spain a jiya Juma'a. Cikin mutane 40 da suka hada da mutane 30 kananan yara 8 da maza 4 duk sun rasa rayukansu lokacin da kwalakwalan su ya nutse a gabar tekun Dakha. Sakon kenan da Halina Maleno wanda ke kula da kwararar bakin haure ta kafe a shafinta na Twitter. Majiyoyin hukuma waɗanda jaridar El Pais ta Spain ta rawaito sun ce adadin mutanen da ake fargabar sun mutu sun kai 30. Maleno ya ce mutane 10 sun tsira bayan da musunta suka tsinto su. Hatsarin ya faru ne lokacin da kwalakwalan bakin hauren ya tashi a cikin mummunan yanayi a ranar Talata, amma cikakkun bayanai sun fito ne a jiya Juma'a kawai. Sojojin Amurka masu bincike da jami'an diplomasiya na kasashen yamma na kira da ƙara matsa lamba akan Iran. Suna masu cewa duk shaidun da aka tattara a cikin mummunan harin da aka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a gabar tekun Oman ya nuna ƙasar Iran. Mafi yawan zarge-zargen na zuwa ne a wani bangare na rahoton da sojojin Amurka masu bincike suka fitar jiya Juma'a daga cibiyar su dake Amurka. Rahoton ya ce Iran na da hannu dumu-dumu a cikin wannan harin, yana mai nuni da kamanceceniya tsakanin wasu muhimman tarkace da sassa da aka gano na wasu kananan jirage marasa matuki da ake kira kamikaze da Iran ta samar kuma ake amfani da su a harhara a duk yankin. Jiya Juma'a Iran ta ci gaba da musanta cewa tana da hannu a harin kuma ta yi gargaɗin kan yiwuwar ɗaukar fansa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Amurka sun cakke wasu 'yan ƙasar Myanmar biyu da ke zaune a New York kan zargin shirya kashe jakadan ƙasarsu a Majalisar Ɗinkin Duniya Kyaw Moe Tun, inji masu yadda ƙara na gwamnatin tarayya. A cewar wata sanarwa daga ofishin babban lauyan Amurka na gundumar kudancin New York, Phil Hinhart ya kulla wani shiri tare da dillalin makamai a Thailand wanda ke sayar da makamai ga sojojin Myanmar. A ƙarƙashin shirin, Phil Hinhart zai samu waɗanda za su cutar da jakadan a ƙoƙarin tilastawa jakadan ya sauka daga mukaminsa. Idan jakadan bai sauka ba, to dillalin makaman ya ba da shawarar cewa maharan da Hot ya ɗauka za su kashe jakadan. Ana tuhumar kowannensu da laifi guda ɗaya na haɗa baki don kai hari da kuma kai hari kan wani jami'in ƙasashen waje, wanda hukuncin laifukan zai ɗauki tsawon shekaru 5 a gidan yari.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Bai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba irin kalubale da sassa daban-daban na Najeriya ke fuskanta da kuma abubuwan da ya kamata a ce an yi domin shawo kan su to madalla da farko bari mu leka jihar Kaduna inda nan ne madattarar dukkanin sojojin Najeriya baki daya amma wannan jiha na ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro da ma makwabtanta to shin ko menene abin ya irin wannan yanayi tambayar kenan da na farewa kwararre kan sha'anin tsaro kuma tsohon baban Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya group captain Sadiq Garba mai ritaya
gaskiya ne kam ina jin a Najeriya gaba daya ba wani gari da yake da matarataran sojoji ko ma wani iri ne kawai kaduna babu ko Abuja ko Lagos ba su da wani dandazon so ko idan aka ce haka a shashi fadi zaka ce gari ma idan sojoji suka yawa ko mutane ma za su dinga zuwa su gina gida a wurin ko su su bi saboda zaka a tsammani shine tsaro zai zama so idan hali ya zama ɗan fashi ba sa shakkan wannan wurin to a gaskiya akwai damarin da ya kamata sojoji su ja na farko su kare jama'a na biyu su ma su kare kansu kuma su kare martaban su saboda a cikin ma wasu labaran da naji akwai mutanen da aka je ma nan wurin Air Force Base aka sake su akwai inda aka shiga ta kusa da Air Force Base aka tafi so a gaskiya ina ganin wato ya kamata banda maganin ruwa ya kamata soja su tashi tsaye akan tsaron barukokinsu ya kamata su kawo tsaro kuma tsaron nan da ake yi yanzu wato tsaro ya ma wuce na dan adam tsaro ya koma na technology wato in ka fito su kasashe kaga irin tsaron da ake ciki ana ma rage magana saboda shi dan adam ne ba idan ka sa soja alal misali yana gadin shiga wurin bariki ka sa shi tun daga safe wanda yawanci duci inda ake za a ce maka ko 12 hours ko 14 hours in ka zo 8 da safe ka rufe 8 na yamma ko da suke 24 hours to a gaskiya bincike ya nuna duk aikin da zaka sa dan adam yayi ba da ta yi wuce awa biyu to a gaskiya hankalin shi akan wannan aikin ba a nan yake ba ka gane ko yana yi ne amma dai ba da hankali ba to muna maganan kaga bamu da sojoji wani lokaci a musu ake dadewa a wurin su saboda babu ma sojojin to kuma a gaskiya alal misali ka aje mutum a gear ka ce ya dinga duba mota ai mallam ko mun lafiyar shi ba san ya bude budin mota hamsin ya duba ya faga shi abin zai zo na farko tilo dinga cewa mutane su wuce ko kuma ya dinga dagawa din ma baya ma dubawa ka gane ko sai ya dinga dagawa kawai yana abun nan abin da zai faru kenan to shi yasa a wasu kasashen sai suna maida akwai waɗannan irin ayyukan kamar na gaji sai ana maida shi a technology saboda shi kamera ita kamera bata bacci inda akwai wuta wannan kuma wata matsala ce ta inda akwai wuta saboda a gaskiya ina la'akari da lokacin da na tafi wani course a kasar Faransa course din college makarantan saboda diya da kake soja bai dala kai ba mu baki ne duk da muna makarantan akwai wurare da bai kamata muna kuma sojojin amma mu bai kasan su bane so akwai wurare da bai kamata mu shiga ba idan ka tafi kamar asabar ko lahadi kana so ka je kai wani nagari naka na kanka dan da ake aiki baji ne zaka zo zai shiga idan ka je ka sa bajin na a wani kofa ba zai bude maka ba kuma wallahi zaka fito wurin har ka tafi da wuya ka ga wani wai soja da kele bindiga wai na gadin wurin amma duk inda ka motsa makarantar nan ana kallon ka inda ma ba za ka shiga ba katin ka ba zai shiga ba kuma kai ba za ka dauki katin na kai amfani da shi ka je ka shiga ba to kaga wannan sai yasa su yanzu maganar ma wai soje tsaya yi gaji a wasu wurare ba ma wannan magana wani ne kawai yana daki yana kallon yana duniya a kujerar shi yana duba yana shan shayi shi ne ke gadin ya tura kamera nan ya tura kamera nan wani abu ya zo akwai abin zai danna in ta kama sojin su da bindiga lokacin za su zo amma Allah sai ka shiga makarantar nan ka yawo ba ka ga soja guda daya yana gari ba mai ce muka ka shiga nan ka je ka danna ko za ka shiga zaka je ka danna ka gaba to kaga to be honest with you abin da yake faruwa to ina ganin barukokin mu ba na ce sauran wuraren ba su da abin nan ba amma idan bariki ta zama bata da tsaro to kuma me su sauran yan gari za su ce so a gaskiya wannan turaki da yake a Kaduna kamata ya su soja su dauke shi akan kalubale su tabbatar cewa kafin ma su za su taro su zane su abin nan you know ba kariya lagon barkokin su ba
idan muka duba masu garkuwa da mutanen nan har yanzu daliban islamiyan ta gina da kuma daliban kolejin gwamnatin tarayya na yauri suna hannun masu garkuwa da mutane kuma gwamnatoci na cewa suna iya kokarin su wasu wani lokacin ma zaka ji gwamna ya ce sun san inda yaran suke amma saboda kar a sa rayuwar cikin hadari wai ana bin arsannu wannan wani zai ce kamar gazawa ne daga bangaren su jami'an tsaron da kuma su shugabannin siyasa
to shi sha'ani na kamun mutum a garkuwa da shi ka gane ko shi aikin soja fa ko shi aikin tsaro wato babban jiwa ce sai da aikin ta aje a karbo mutanen da aka kama a hannun wanda suka rike da su shi kanshi wani fanni ne daban na tsaro wanda yake ba din rundunar ta soja ko kuma din rundunar ta yan sanda take da wannan horon ko irin kayan aiki ba akwai horo na musamman akwai kayan aiki na musamman da irin waɗannan rundunonin ana kiran su hostage rescue units ko special operation units wasu kuma su ce maka SWAT wato rundunoni ne da suke da kayan aikin su da horon su da bakike saboda in kadin mutum yace yana rike da yaro zaka anso shi a wurin abu ne wanda yake sai an yi amfani da hankali saboda me in ba haka ba ai ba so kake kashe yaran ba yaran kake so ka karbo to tunda kuma mutanen suna tare da wannan mutanen to dabara da kayan aiki shine kuma amma a gaskiya mu ba mu da wannan kayan aiki so yana yuwa abinda gwamnatin nan suka ce wani lokaci ma ka san inda mutanen suke to amma ya zaka yi shi wanda aka rike mishi yaro zai waya ka je kai mishi bayanin cewa to mu fa yanzu mu je mu rusa wurin saboda kowa ya tafi duka muna da yara fa ka gane ko kamar kuma wanda suke zuwa suna biyan kuɗi ne zai waya kai gwamnati ka ce musu kasu biya kuɗi amma abinda gwamnati za ta iya yi gwamnati za ta iya cewa ita ba za ta sa hannu a cikin ko aje a cikin kuɗi ba wannan ko a kasashen da suka yi nisa haka ake ciki amma kai da ake da yaranka ko ke da ake da mijinka kai da ake da matarka in kana ganin akwai za ka je ka biya kuɗi a biya ita gwamnati za ta wani baruwanta kuma ko majalisar duki na basu ka ce ma kenan basu ba da shawarar a dinga biyan kuɗi ba amma ba za ka iya sa doka ka ce mutum kai ya biya ba ya yanke ma kashi hukunci sai dai kuna iya cewa ba za a sa yan sanda a cikin wannan magana ba ba za a sa sojoji a cikin wannan magana ba kai ne kai canza mutanen ka je kai in ka samu su ka samu su so fitar da yaran nan ko an san inda suke yana yiwa gwamnati da gaskiya suke to amma la kasai ai ba wuri kaga inda wannan yakin yake daban da sauran yakuka kenan inda wani yau kan lake ka je ka rusa wata kaza in ka san da kanzu ko sai ka je ka saka musu ba ma bai to amma in ka je karbo ziyaran ta ginan nan kace ka kashe banji din ka kashe yaran a gaskiya ina ji maganar ba ce dadi ba so sai mun nemi tunda wannan abun yanzu ya zama kamar ruwan dare wasu kasashe yan sanda ne ake ba wannan training din wasu kasashe sojoji ne ake ba wannan training din na special hostage rescue unit training din su daban ne hatta irin bindigogin da suke using daban ne akwai bindigogin wanda za su saboda suna tare da yara kai wani lokaci har gas suke amfani da shi za a jefa grenade amma grenade ne gas ne su sa mutane tear gas ko wanda zai kashe maka laka ko wanda zai saka bacci ana iya yi to amma kuma komai ka san su turawa sun yi nisa a wannan abun nan zaka je ka tarar a kanashin turawa saboda kuma su ma dai nasu suna da nasu matsalan na harbe yaro dan karami ma an fada mishi cewa idan aka zo aka sace ku ko wani abu ya faru in kaji ana harbi ka kwanta a kasa ana koya musu wannan ka kwanta a kasa saboda in ana harbi ba miƙewa za ka zo ga gudu ba kwantawa za ka yi saboda kwanta wannan ya rage jikin ka inda za a same ka amma in ka miƙe sai ka tafi to kaga ana koya musu wannan to kaga yanzu duka waɗannan din sun abu yanzu inda kamar yaran turawa ne in aka je da sun ji pap 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 Allah za ka karbi su ko kwanta za su yi to amma namu saboda ba su da wannan training din yana yiwuwa ka gama eh ka kashe bandit amma kuma ka kashe duka yara to gaskiya ka ga ba abu ne wanda zai abu ne so amma lokaci ya zo da za mu samu wannan zaratan sojojin ko zaratan yan sanda ka gane ko suna da kaya yadda za su fasa bango su shiga yadda za su jefa wani bomba kashe ka zai yi ba amma zai saka bacci akwai wanda zai saka tari ka gane ko akwai ma wanda za su jefa yi maka wani ƙara a kunne ƙaran nan za ta zama wallahi duk abin da ke hannunka sai ka zubar da shi ƙara ce kawai za a sa maka a kunne ƙara ce za a sa maka a kunne suna ma da abin da za a harba igiya ce za su yi sanannan ɗaya kan maciji duk a kuto kaga wannan kayan aiki ne na musamman saboda ƙwato yara kamar yadda ya ce yaran ake so a ƙwato shine mai muhimmanci ba wai kashe ɗan ta'addan shine muhimmancin irin wannan operation din ba inda kamar ɗan ta'addan ne suka iske zo ne to kaga za a yi musu rugus
mai sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masharin sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari shin da ke zagayawa dan zakulo garuruwa masu tarihi da kuma tattaunawa dan jin su a sai kafa wannan gari sannan menene garin ya shahara da shi shirin hadin gwiwa tsakanin gidan radio muryar Amurka da Vision FM Katsina sunana Abdulrahman Kabirjani dauki da shirin madalla Yau a cikin shirin muna garin Jani dake karamar hukumar Mani a jihar Katsina domin jin tarihin wannan gari na Jani ga Malam Yahaya Jani.
Jani ja in ja garin mutum bakwai majaya kuɗi in an kuskure a jawo magana garin da babu bare a ciki sai mai kwana ya wuce dukkan su ƴan uwan juna ne cinciya madaurin ku daya asalin wannan Jani wannan suna da kuka ji na Jani sunan mutum ne daga cikin zuriyar Durbawa shine yasa wannan gari da farko a can wajen ƴan takorin tudu zaman ta na farko to nan take zaune suna ci gaba da harkokin su sai wangarawa suka biyo gurbin nan na Jani su masunta ne suka zo suka sabka Jani sai suka tarar da Jani cike da albarka da ta fukuna da tsuntsaye wada majani to sai suka nemi izinin hukumomin a ba su dama su samu wani wuri su kafa wurin zama to shine da aka ba su dama sai suka zo gindin wani katan tafki da ake kira gunki yammacin wannan jani suka kafa wurin zama nan wurin suna kama kifaye da tsuntsaye da har da kadaduwa lokacin ana zuwa saye sai kasuwa ta tashi daga nan sai jani ta tattara nan waccan janin hita ta so sai aka haɗu nan ta can yammacin wannan janin kai ka san marnar waje to nan wajen da jani take to jani ta haɓaka a wannan lokaci tana nan wurin tana ci gaba da rayuwa kwaram kuma sai ga karfasa sun taso sun zo daga kudincin Zaria su kuma wani malami ne wanda babarbari ne daga kukawa ya je wurin lokacin din maguza ne ya shiga cikin su ya zauna ya jawo hankalin su ya shigar da su addinin musulunci to anan ya haihu wani da zakakuri wanda ya hardace alkurani kuma ya zurfafa cikin ilimin fiqh to bayan kawai shi wannan da ya gaje shi saboda wa'azin shi na agara sai kasance suka samu sabani da sarakunan wajen ba su shi wannan dalili yasa ya taso ana ce mashi Malam Usman Karfe ya taso da zuriyar shi hadda wasu daga cikin dangin uwatai wanda suka musulunta maguza wannan ya taso da tawaga mai karfi suka zo macinjin ta cikin kasar Kankiya tana cikin kasar Kankiya local gamma yanzu suka shekara nan suka yi noma to zai ga wurin bai mai ba sai suka zarto sai suka iso Jani sannan tana can yamma kamar yadda na gaya suka je suka sabka da suka sabka su ma sai suka nemi izinin hukumomin wurin a ba su dama su duba wani wuri su sara shi Malam Usman Karfe shine zo sai wannan wurin wannan Jani wanda muke ciki yanzu kuma nan zaman nan da muke wannan unguwar din daga can gidan su Ado da ka sani hannan karshe har wannan gidan gida ɗaya ne asalin gidan Malam Karfe ne kai kana cikin zuri wanda yanzu ya sai wannan shine gidan farko a Jani to da suka sari guri can suna fama da cin ruwa waccan Jani duk shekara inda mana ta runa ta gaganiya gidaje su rushe sai suka ga nan tas an yi ruwa lahiya nan dan ruwan garin nan duka waje ɗaya yake ruwa saboda haka sai Jani ta wuce ta dawo na a zamazannin da take ciki ne yanzu lokacin da suka kuma samu zama sancan wangarawa ke mulki inda suka targata wancan wangarawa kuma da suka zo can inda suka fara zuwa a zuriyar Durbawa ke mulki to da aka dawo nan kuma sai mulki ya koma ga Karhawasawa Karhawasawa nan ba kabila bane da aka gina da ya sari wannan wuri in an taho daga can tsohuwar Jani sai a ce zamu unguwar Karhe unguwar Malam Karhe to daga unguwar Karhe sai aka rika kiran ainihin mutanen Karhawasawa
wannan gari
a kiyasi zai kai kamar shekara nan.
Yadda masu labari suka ba mu labari can dai daga mulkin Durbawa zuwa mulkin Wangarawa ya shahe kamar shekara 270. To su ma kuma ƙarfasa da suka zo nan wanda aka so mai so masarauta cikin ƙarfasa shine Jani Naru. An ce ya shahe shekara sama da 60 yana sarauta sannan ya kausa ya kana Jani Dahiru daga cikin su sarkausar sawan shi ma Jani Dahirin ya kwashe wajen 50.
Akwai a tarihi wannan gari yayi yaki-yaki koko?
An samu yaki ba mai tsanani ba. Akwai wani lokacin da aka kafa garin dama da za a gano duwan can wurare ba a gano ba sai na lokacin da za a gano garin malaman sai suka ce za a yi koha uku. Koha arewa a yi ta kudu a yi ta yamma amma kada a yi koha gabas. In an koha gabas yaki zai ci garin. Kwaram sai ga wani mayaki daga Tasawa ana ce mashi dan Baskore. Dan hare-haren da suke kawowa suna cin garuruwa yana da labari cewa Jani ta wasu kara sai ce shi sai ya je ya ciwo Jani. Har ya nemi shawarar malamansa ko kuma in ce a ce bokayensa a wancan lokaci. Suka ba shi sa'a cewa zai ci Jani amma sai ya je garin. Bai yi bacci ba to tafiya ce akalla ta kwana 5 daga inje ta so zuwa Jani din. Kwanikan nan 5 duk sai ya kasance bai baccin ba sai da zo gindin wani rimi wanda ake kira rimin dan mun tadda shi ana ce mai rimin dan Baskore. Yana shiga ino rimin nan yana bisa doki sai gindin ya share shi sai da aka tallabe da ya haɗu. Ya firgigi ya falka ce ɗan kinjin a sun kwace. Kusabka nan mu huta mu sha ruwa mu ci ba yadda zami da su. To suka safka nan suka dan sha ruwa suka zagaya ba dai wani yakin kirki da aka yi an ce an kashe musu mutum daya su ma sun kashe mutum daya suka wuce.
Na'am. Wani abu ne wannan gari na Jani ya shahara da shi?
Fannin sana'o'i ya shahara da noma da kiwo a wancan zamani da rini da saka da hawa. To amma yanzu ba rini da saka sai dai sana'a irin ta kiri haka trader da sufuri. Akwai masu sufuri motocin sufuri manya da kanana.
To da kuma wannan ne shirin na wannan lokaci zai ɗiga ya. Yanzu a madadin Malam Yahaya Jani daga gidan rediyon murya Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.